York contre ce membre de la famille royale britannique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na wannan hantsi na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cewa waɗansu komandojin mayakan Boko Haram ciki hadda babban mai kera musu Bamabamai sun yi saranda tare da mika wuya garin da na sojojin Najeriya. A jamhuriyar Niger za a ji cewa mutane fiye da 200 ne hukumomin kasar suka bayyana cewa sun kamu da cutar amai da gudanawa ko kuma kolera, kuma har an samu fiye da 10 da suka sheka lafira. Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya, za a ji cewa kungiyar matasan jihar Taraba ta shirya wani taron karawa juna sani ga matasan jihar domin ganin sun kawo ta su gudunmuwa ga cigaban jihar su. Muna dauke da shirin yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, amma duka wannan zai zo muku bayan na mika ku a Washington DC domin sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ga dukkan alamu, hatta haɗin gwiwar matukar ƙarfin sojin Amurka da na jami'an tsaron ƙasar Afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka birki ma mayakan Taliban a Afghanistan, waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske a wani ƙoƙari na mallakar ƙasar da yaƙi ya daidaita. Jiya Litinin, jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana halin da ake ciki a ƙasar ta Afghanistan da abin damuwa mutuƙa, suna masu nuni da yadda Taliban ta yi ta kwace hedkwatocin larduna har 5 cikin sa'o'i 72, al'amarin da bai faru da rashin sanin manya a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ba. A ta bakin sakataren yada labaran Pentagon John Kirby, Afghanistan ba ta kama hanya mai kyau ba, yana mai cewa sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya damu kamar sauran al'ummar duniya. Jiya Litinin, 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka sun gabatar da wani gagarumin kuduri na inganta lafiyar jama'a, wanda zai faɗaɗa sassan da gwamnatin ƙasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin Amurkawa. Shirin a hukumance ya kunshi da dama daga cikin irin alƙawuran da shugaba Joe Biden ya yi lokacin yakin neman zaɓe na shekara ta 2020 na baiwa matalauta damar shiga sahun Amurkawa masu tsakatsakin ƙarfin tattalin arziki. A lokaci guda kuma zai faɗaɗa irin hidindumun da gwamnati ke yi wa jama'a a ƙarƙashin shirye-shiryen da ake da su yanzu da kuma sabbin da za a ƙirƙiro. Kudirin zai tanaji bayar da ilimi na bai ɗaya kyauta ga yara ƙanana 'yan shekaru 3-4 gabanin soma makarantar ƙananan yara ta kindergarten, da kuma karatu kyauta na tsawon shekaru 2 a kwalejojin al'umma ga waɗanda suka kammala manyan makarantu na high school. Ga Amurkawan da suka manyanta kuwa, kudirin ya tanaji kashe ƙarin kuɗi wajen inganta rayuwarsu ta yadda gwamnati za ta ɗau nauyin karo na farko na buƙatar gilashin gani, haƙuran roba da kuma na'urar inganta ji. Amurka tare da haɗin gwiwar Burtaniya da Canada sun ƙaƙaba sabon takunkumi ga ƙasar Belarus jiya Litinin, ranar da aka cika shekara guda da fara zanga-zanga a wannan ƙasar ta gabashin Turai kan zaɓen da mutane da dama ke ganin an tafka maguɗi ciki. Tun bayan fara zanga-zangar, shugaban ƙasar ta Belarus Alexander Lukashenko ya ɗau tsauraran matakai kan masu zanga-zangar lumana da kuma 'yan adawar siyasa. A maimakon ta girmama abin da mutanen Belarus ke so ƙiri-ƙiri, sai kawai gwamnatin Lukashenko ta shiga yin maguɗin zaɓe, ta biyo bayan hakan da munanan matakan murƙushe masu ra'ayin da ya saba nata, a cewar shugaban Amurka Joe Biden a wata takardar bayani. Rundunar sojin Amurka za ta buƙaci sojoji su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 zuwa tsakiyar watan Satumba. A wata takardar da ya tura ma sojojin, sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce zai buƙaci amincewar shugaba Joe Biden don sa yin rigakafin zama wajibi zuwa tsakiyar watan Satumba, ko kuma da zarar hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a taƙaice ta bayar da izini na ƙarshe na amfani da rigakafin Pfizer, wanda duk ya zo na farko, a cewarsa. Takardar ta yi kira ga sojojin da su shirya ma wannan bukatar. Sannan Austin ya kara da cewa ba zan yi jinkiri wajen saurin daukar mataki ko kuma baiwa shugaban kasa wata shawara ta daban ba muddin naga akwai bukatar yin hakan. A wata takardar bayani ta jiya Litini, Biden ya ce yana matukar goyon bayan sakon na Austin. Sannan ya ce yin rigakafi zai sa sojojinmu su kasance cikin koshin lafiya, su fi kare iyalansu, kuma hakan zai sa sojojinmu su kasance cikin shiri don gudanar da aiki a ko'ina a duniya. Jiya Litini, kasar Canada ta sake bude kan iyakarta da Amurka ga 'yan kasashen waɗanda suka yi allurar rigakafi saboda tafiye-tafiye waɗanda ba ma na dole ba, karo na farko da Amurkawa za su iya yin hakan tun daga watan Maris na shekara ta 2020. A ƙarƙashin wannan tsarin, baya ga rubuta takardar buƙatar yin hakan, sai kuma matafiya sun gabatar da shaidar yin cikakken rigakafi da irin allurar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta amince da ita, da kuma shaidar ba a ɗauke da cutar COVID-19 a gwajin da aka yi cikin tsawon sa'o'i 72 da suka gabata. Ana iya sauke manhajar rubuta buƙatar a wayar salula. Kafar labarai ta Associated Press ta ce a yayin da hukumar kula da kan iyakar Canada bata ce ga yawan mutanen da take kyautata zaton za su zo daga Amurka ba, shi kan wani kamfanin Amurka da kan yi gwajin corona ya kun bayar da sakamako a ranar, ya ce irin ayyukan da yake yi sun nuku har fiye da sau uku a 'yan makonnin nan.
Labarin duniya kenan suka zo muku daga Washington DC, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu shiga taskar rahoton da muke dauke da su, inda za mu leka a tarayyar Najeriya daga farko. A Najeriya, waɗansu komandojin mayakan Boko Haram ciki har da babban mai kera musu bamabammai sun yi saranda tare da mika wuya ga rundunar sojojin Najeriya. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Manyan komandojin mayakan Boko Haram ciki har da babban mai kera musu bamabamai da kuma mataimakinsa tare da sauran iyalansu baki daya su ne suka yi saranda tare da mika kansu ga dakarun operation haɗin kai a yankin Bama da ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Babban komandar runduna ta 7 na mayakan Najeriya, Brigadier General Abdulwahab Iyitayo, shi ne ya karɓe su a sansanin brigade na 21 da ke cikin garin na Bama. General Iyitayo ya yaba musu, ya kuma neme su da su tuntubi sauran mayakan da ke cikin dazuka su masu mika wuya domin a inganta musu rayuwa a wata cibiya da gwamnatin tarayya ta tanadar. General Abdulwahab ya kuma rarraba musu suturu, abinci da sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum. Kimanin mayakan Boko Haram 335 ne suka yi saranda tare da mika wuya da kuma iyalansu kimanin 746, maza da mata, manya da yara. Biyo bayan hare-hare masu zafi da dakarun Najeriya ke kaiwa, tuni dai wannan saranda na masu ikirarin jihadi ke ci gaba da jan hankalin manyan malamai a Najeriya. A Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri shine sarkin malamai na Duguri kuma shugaban kwamitin malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Da farko dai tukunna su kansu waɗanda suka miƙa wuya din da cewa sun tuba, to abinda za su yi shine na farko tsarkake niyyarsu wajen wannan tuba, kuma su ci gaba da istighfari da roƙon Allah madaukakin sarki bisa duk laifukan da suka yi a baya. Sannan kuma ita hukuma, wannan babban abun farin ciki ne gare su da kuma ƙasar gaba ɗaya, saboda government a baya ta sa waɗannan bayin Allah har Allah ya sa aka ci nasara a kansu. Dama nasara kashi biyu ce, imma a yi nasaran a yi galba a kansu a fagen daga, ko kuma a yi nasara a kansu wajen su bar wannan abin da ake so su bari na ta'addanci, to kuma sai gashi Allah ya sa sun daina wannan abin don kashin kansu. Don haka ita abin nan gwamnati ko kuma jami'an tsaro sai su dubi abubuwan da suka dace ta hanyar ainihin wato jawo hankalinsu da kuma kokarin wayar musu da kai akan mummunar ra'ayi da aka cusa musu wajen nuna musu cewa ainihin wato addini daban, ta'addanci daban, kuma duk abubuwan da suke yi to akwai buƙatar, in ma an cusa musu ra'ayi ne da sunan addini, to akwai buƙatar jawo hankulansu ta hanyar wasu maluma waɗanda suka san jiya suka san yau kuma suke tafiya da zamani wajen nuna musu fa cewa ga illar wato ɗaukan makami ka yaƙi ƙasarka da kuma ainihin jama'ar da musu ba su gani ba, amma musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba, da kuma nuna musu ba ma su ba har waɗanda suke da niyyar yin saranda ko miƙa wuya nan gaba domin abun ya zamana sun gane cewa dama an cutar da su aka cuta musu wannan munana ra'ayi.
A Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malamai na Duguri, kuma shugaban kwamitin malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Hassan Mainakaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A halin yanzu sai makwabciyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, inda hukumomin kiyaye lafiyar al'ummar kasar suka ba da tabbacin barkewar annobar cutar amai da gudana, wato kwalara, a jihohin da magaran Maradi da Doso, inda aka kiyasta cewa an gano mutane sama da 200 da suka kamu da wannan cutar, lamarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 10. Saboda haka aka yi kiran jama'a da ta kula da sha'anin tsafta don kare kai daga yaduwar wannan allobar, kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. Idi Iliyasu mai nasara ya bayyana a wani taron manema labarai da ya kira.
A da magara kama yankoki waɗanda an ka samu wannan matsala, yankin cikin Tanut da Magariya da Magaram ta Kaya da Mirya, a Maraɗi a cikin garin Maraɗi ne, da kuma ƙasan Madarunwa da gidan Rushi a Doso wajen gaya ne da Dogon Duci. To ranar da ya shigo a ranar 6 ga wanga wata da muke ciki, kamar mun samu adadin mutum 213 da sun ka samu wannan ciwon, kuma an samu mutum 12 da sun ka rasa rayukansu. Cikin 213 ga jihar da magara an samu mutum 125 da sun ka kama, mutum 9 sun ka rasa ransu. Jihar Maradi an samu mutum 85 da sun ka kamu, mutum 3 sun ka rasa rayuwarsu. Jihar Doso an samu mutum 3, amma Allah ya kiyaye su zaman da ake, har yanzu dai ba a samu wata matsala rashin rayuwa ba. Ministar ta ɗauki matakai game da masu kama mata. An yi shan hankali ga duka jihar ga 8 su yi taka tsantsan tun da mun sha abin da ke wakanuwa makwabtanmu game da irin wanga ciwon, da kuma matakan da kamata a ɗauka waɗanda ke shigowa, waɗanda muke ganin suna da alamomin su kamuna wannan ciwon. An kai magani, an kai abubuwa na bincike don in mutum na amai da zawo da an yi bincike da wannan abun a gano in wannan ciwon ne gare, ba sai an ɗauko ba an zaka nan ne nan ya mai. Kuma muna son mutane su ba da haɗin kai, ga a ga mutum na amai da zawo a ɓoye, a ce ai kwalara ce, a ba ciwon kunya bane, ciwo ne wanda ke iya zawowa duk lokaci, kuma ciwo ne wanda ke zawowa wuri wanda babu tsafta. Balle in an yi ambaliyar ruwa, in an yi ambaliyar ruwa ba irin ruwan cutar da ba su iya kawa su watsa duk cikin gidaje. Ya kamata mutane su tsaftace mahallinsu, kuma ko ba su da rijiya ko ba su da ruwa na furaji, ruwan nan a dafa su ko su yi amfani da wannan maganin da an karaba musu.
To a halin yanzu sai mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda kungiyar matasan jihar Taraba ta shirya wani taron karawa juna sani ga matasan jihar game da irin rawar ganin da suke iya takawa domin ci gaban jihar su, da kuma hanyoyin da za su bi domin kaucewa rigingimun siyasa. Hakan ya biyo bayan kammala taron shugabanni a matakin unguwa-unguwa na jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta Taraba, wanda ya barbaya da kura daga jihar ta Taraba. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba.
A yayin da jam'iyyar APC ta kammala zaben shugabanninta a matakin unguwanni a Najeriya, a jihar Taraba kuwa wannan zaben ne ya bado baya da kura. Hakan ta sanya kungiyar matasa na jam'iyyar APC na jihar Taraba suka yi taron karawa juna sani domin kirawa matasa da kuma iyayen yaran. Abinda dai ya kamata a yi ba fadace-fadace ko ko soke-soken al'umma ba, ya kamata a zauna a yi nazari a ga yanayin da za a yi domin a kai ga jihar Taraba gaba. Honorable UC Buba shine dai shugaban kungiyar matasan. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma yasa aka yi wannan taron karawa juna sanin?
Saboda mu ja hankalin shugabanninmu na jam'iyyar APC, abin takaici da yake damu, amma sai lokacin da abu ya gabato sai kaga kayunan manya-manyan mu yana radewa, hakan baya mana daɗi. Sai mu Allah kai ba hankali nesa, muna wahala, mata na kuka, maza na kuka, tattabai na kuka, su hada kansu, su karan kansu, sun san nagartattu, sun san wanda za su iya su yi faɗan, su kwata mata Taraba State yankinta su hada kai su zama tsintsiya madaurin ki daya.
Duba da cewar wannan taron da kungiyar matasan suka yi sun gayyaci dattawa mata da kuma maza domin zakulo mafita akan dora matasan jihar Taraba ga tubalin natsira. Hajiya Husaina Waziri Kona ita ma dattijiya ce a jihar Taraba ta koyi nata jawabin kamar haka.
Muna kira ta babban murya ga iyaye mu mata ku rinka yi wa ƴaƴanmu fada da shiga rigingimu na siyasa duk abin da ya samu yaro masalan akan uwa ne dan Allah mu jage mu ta fadakarwa wa ƴaƴanmu da su guji tashin hankali su jigogi kuma jami'ar APC muna roko da su hada kansu
shima a nashi bangaren comrade Adamu Usman Dalladi kira yayi ga matasa akan cewar ya kamata su maida hankali halin da ake ciki hali ne na yadda za a yi a fidda jihar Taraba daga halin da take ciki
matasan mu dawo da hankalin su guje daya su zauna su yi ma kansu fada yaushe gari ya waye ba ma je ko ina ba a yanzu suna sare-sare suna kashe-kashen ƴan uwansu wanda su wa'innan ƴan siyasa da muke bi ba ƴaƴansu kuma da muke ganin suke fitowa ake harkar siyasan nan da su so shin mu da muke fada ke sare-saren junan mu nan akan ci gaban su idan sun samu suna tunawa da mu
duba da cewar dattawa na da rawar da za su taka gurin daidaita al'amuran matasa a jihar hakan ta sanya Alhaji Ahmadu Lado wani dattijo ne a jihar Taraba shi kuwa kiraye ga matasa kan cewar
mu da muna kaito da abubuwan da suke wakana a jami'ar APC shin mu yi fama da kunci da muke ciki na rashin cin gaba ko mu yi fama da kuncin da rashin daukar matasa yake ba zai tunani da kuma sare-sare ne kamata ba za a takaiya tun bace ko ina ba matasan mu kuma na jin hankulan su a daina amfani da su wajen aikin asha
abun jira dai a gani shine ko wannan taro da kungiyar matasan suka yi zai haifar da dame ido Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
To an gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma
ɗan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne ko mai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne
Masu rare assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwale zan gabatar
akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu mai zuwa gonakin mu
in har ba ai wannan forest marshal din ba to a dai barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane
abinda mutanen kudu mazauna arewa ika mata su taka su wayar da kan al'ummar su cewa muna zaune da mutanen su a nan lafiya cikin aminci
duban kaman ita charter Africa hakkin kariya na tsaro ga mutum ya hada da haddin right to food security hakki na samar da abincin da mutum zai ci
masu ware yau shirin ƴan ƙasa da hukuma zai mai da hankali ne akan kalubalen tsaro a Najeriya da kuma ƴancin ƴan ƙasa na samun tsaro daga mahukunta a dakace mu
kina barci da gaba da fita Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawota akanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan tuke nukura
madalla masu rare manoma a Najeriya na ci gaba da bayyana fargaba dangane da yadda haƙƙinsu na gudanar da noma cikin lumana babu wata tsangwama ke neman saraya la'akari da dagulewar lamuran tsaro a ƙasar yanzu haka dai manoman na bayyana shakkun gudanar da aikin samar da abinci yadda ya kamata a bana saboda sace-sacen mutane da kaifar maci ƙauyuka da garuruwa musamman a yankin arewa maso yammaci da yankin gabashi da kuma tsakiyar Najeriya Hakitar Kabiru Ibrahim shine shugaban kungiyar manoman Najeriya
akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu mai zuwa gonakin mu kuma abin damuwa shine a wuraren da muke ganin harkar abincin ko noman ma ta fi ƙarfi Najeriya ta tsakiya da Najeriya ta yamma akwai damuwa ƙwarai dama can gabashin Najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen 11 na yi kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsadar abinci tsadar kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala shekara mai zuwa ba ana iya samun matsala. Ko mun kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona.
Tuni dai masana harkokin tsaro da bibiyar yadda 'yan ta'adda da sauran batagari ke gudanar da harkokinsu na tada hankulan 'yan kasa ke baiwa mahukunta shawarwari kan yadda za a murkushe wannan matsala domin akalla manoma su samu sukunin aikin noma domin wadata kasa da abinci.
Wannan fargaba da suke tana kan hanya kamar yadda muka faɗa muka sake faɗa cewa babu yanda za a yi ka samar da tsaro ba tare da ka samu tsaro a cikin dazuzzukanka ba. Gona ta fi kusa da daji cikin garin ma bai samu tsaron babballanta na gonakin kaga kenan. In har ba a yi wannan forest marshal din ba to a dinga dai barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane, saboda wannan forest marshal din jami'an tsaron nan na cikin dazuzzuka su ne za su ba wa dajin tsaro a samu control akan dajin ya zama a ce gwamnati tana da control akan dazuzzukanta, ta san me yake tafiya a dazuzzukan, ta san wa yake ciki, me ake aikatawa. Kashi 85 cikin laifukan da ake aikatawa kamar irin su kidnapping, su terrorism, su sauran human trafficking da ake yi a daji ake shirya su, a daji ake aikata, an aikata daji ake komawa. To idan aka yi wannan forest marshal din an samarwa daji tsaro, an samarwa gonaki tsaro, an samarwa ƙauye tsaro, an samarwa binni tsaro, an kuma samu tsaro a gidaje.
Detective Awal Bala kenan kwararre akan harkokin tsaro. To amma kuma da Hassan Garba guda cikin yan gwagwarmaya a Najeriya na ganin kamfanonin wayar tarho na da rawar takawa wajen kwato haƙƙin tsaron yan kasa, musamman la'akari da cewa mata garin na amfani da wayar tarho ne wajen karɓar kuɗin fansa bayan sun sace mutane.
Na san lokacin da an sace waya suke amfani da sim card din su yi tracing inda wayan take. To menene zai sa ba za su yi kokari su yi tracing mutanen da suke wannan abun a ko'ina suke ba? Dama communicating din dole ne zai kasance ko da Glo, ko da MTN, ko da Airtel, ko da Etisalat. Shine abin da ni gaba ɗaya nake gani laifi ne a kansu wanda ba su da niyyar su gyara. Har yau ba wani mutum ɗaya da ya taɓa fitowa ya yi magana a kai ko daga cikinsu ko daga cikin mutane.
Bayan batun kamfanonin wayar tarho a kan haƙƙin tsaron 'yan ƙasa, za mu je da matasan arewacin Najeriya ke ƙorafi kan gazawar hukumomi a yankin kudancin ƙasar wajen kare haƙƙin 'yan arewa mazauna can da kuma fashin baƙi kan 'yancin da dokoki da shari'a suka samar ta wannan fuska. A dakace mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more.
Madalla, matasa a yankin arewacin Najeriya na ci gaba da jan hankalin mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki, musamman a yankin kudancin kasar, kan bukatar yin abin da ya kamata wajen kare haƙƙin tsaro ga 'yan arewa mazauna kudanci. Kamar da Aliyu Dorai shine shugaban kungiyar rajin shugabanci na gari ta Voice for Credible Leadership a Najeriya.
Mutanenmu da suke kasuwanci da suke zama a can ha kawai ana ɗaukan nauyin wasu tsirarun mutane suke yin duk wa'annan kashe-kashen da taɓa mana mutane da sunan ɗan arewa ko Bahaushe ko kuma bambancin yare a daidai lokacin da suke zauna a arewa. A jihohinmu lafiya babu harara, babu tsangwama, amma mu a can ba damun mu irin rayuwar da suke arewa.
Kana maganar yan arewa da suke kudanci, kamar akwai yanayi na tauye musu haƙƙi da kundin tsarin mulki ya ba su na su zauna inda suke so.
Yawwa, damun magana kundin tsarin mulki a rubuce ne, ni zan iya cewa ba wani ɗan arewa da yake da ƴanci a kudu, amma su suna zauna arewa suna da abin da suke so.
Su mutanen kudu mazauna arewa baka ganin kamar akwai rawar da su taka?
Abinda mutanen kudu mazauna arewa ya kamata su taka, su wayar da kan al'ummarsu cewa muna zaune da mutanensu a nan lafiya cikin aminci da kasuwancinsu da gidajensu da iyalansu, ba abin da yake damunsu. Amma mu kuma namu na can ba su da wa'annan amincin.
Kamar yadda kowa ya sani, 'yancin bil'adama baya tabbata sai da cikakken tsaron lafiya da dukiyar 'yan ƙasa. Kuma dokokin Najeriya da na nahiyar Afirka sun ba da kulawa ta musamman ga wannan al'amari. Dr. Nasir Adamu Aliyu SAN ya yi tsokaci akan haka.
Wato akwai abin da kira African Charter on Human and People's Rights, mana wato kundin kare haƙƙin ɗan adam na al'umma na Afirka. A 1982 ƙasashe suka ce to ta fara aiki yanzu in Afirka. Ita wannan kundin haƙƙi na ɗan adam na Afirka daban yake da kowace a duniya. Dalili shine kasan muke da haƙƙa ta communal, wato al'umma. Misali shi isa muke da African Charter on Human and People's Rights. Now abin da aka ce human, wato haƙƙin ɗan adam da kuma jama'a, ta saba da kowace kundin kare haƙƙin ɗan adam duniya, domin ba inda ake gane ake ba da haƙƙin al'umma a dukule sai a Afirka. To ka sani Najeriya ita ma ta sa hannu a wannan. To ita kuma ta kuma tsarin mulkin Najeriya faɗi shi misali ɗan Najeriya wanda aka ce haƙƙinsa, ka duba kamar ita Charter Afirka, haƙƙin kariya na tsaro ga mutum ya hada da hadda right to food security, mana haƙƙi na samar da abincin da mutum zai ci.
Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lawyer ta SAN, lawyer mai zaman kansa a Najeriya, kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuruɗi da yawa, rikici duka suke jawowa.
Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara.
Daga shirin Mahmud Ibrahim Kwari na 'yan ƙasa da hukuma, a halin yanzu zan jo na ku da Suleiman Muna Barma domin ya kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ya tarwaito cewa bincike a ma'aikatar bada kwangilar ayyukan gwamnatin Nijar, wato IRMP, ya bankaɗo wata mummunar ɓarnar da aka tafka lokacin bayar da wasu kwangiloli masu tarin yawa. Jaridar ta ce rahoton da wasu cibiyoyin bincike suka fitar bayan gudanar da aikin bincike a ma'aikatar IRMP na nunin daga cikin kwangiloli kimanin 368 da aka bayar a shekarar 2020 an gano cewa hanci sama aka bayar da kwangiloli fiye da 100, wato sam ba a bi ka'idodi ba wajen ba da waɗannan kwangiloli da aka kiyasta darajar su akan miliyan fiye da 61,000 na sefa. Jaridar Le Courrier ta ce akwai buƙatar gudanar da bincike akan yadda ake tafiyar da kuɗaɗen albashin malaman makaranta 'yan kwantarage, shekaru uku bayan da gwamnatin Nijar ta mayar da al'amuran kasafta albashin waɗannan ma'aikata a hannun ma'aikatar Niger Post. Jaridar ta ce bayanan da ta samu daga wata majiya na cewa akwai alamar cuwa-cuwa a tattare da wannan aiki, har ma wasu na zargin ana wawure kuɗaɗen 'yan kwantaragi da suka rasu a maimakon mayar da su asusun bitalmani na ƙasa. Saboda haka ya zama wajibi a haska fitila domin tantance gaskiyar lamari. Jaridar L'Actualité na cewa kotun sai da yawo ta ɗibarwa ɓangaren masu mulkin Nijar wa'adi su gabatar da hujjojin da za su wanke kansu daga zargin tafka maguɗi a zaben da ya haɗa ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman da bazum Muhammad na Pendes Tareya a ranar 21 ga watan Fabrairun da ya gabata. Jaridar ta ce kotun na son amfani da waɗannan bayanai domin yanke hukunci a shari'ar da take yi wa waɗannan ɓangarori da ke ci gaba da jayayya a game da yadda zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Nijar ya gudana. Mu rufe da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa an ƙaddamar da ayyukan rabon maganin rigakafin masassar cizon sauro a Nijar a ƙarƙashin wani shirin da ke hangen ba da kariya ga kashi 75 daga cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a duniya, yayin da ɗaya gefe za a yi amfani da wannan kamfe don aikin tantance yaran da suka kamu da cutar tamowa, wacce ƙarancin abinci mai gina jiki ke haddasawa. abinda ka iya zama wata hanyar bullo da matakan magance karancin adadin yaran da ya kamata a dauki dawainiyar su a wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku a yau daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Baƙo ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar. Masalam.